بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول يا الله سبحانه وتعالى دي حدامو أولا يمتي نالي تنين وشرين دبيوغ وتمحرم shekara ta 2438 din hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 24 ga watan 10 a shekara ta 2016 lissafin miladiya. Darasin mu na 33 kenan insha Allah, karatun da muke a littafin Fadlul Islam na Malam Muhammad bin Abdul Wahhab tare da sharhin sa na Malam Salih bin Abdul Aziz Ali Sheikh. Makon da ya gabata mun tsaya a tsakiyar maganar da malam ke mana sharhin hadisin nan, ko in ce asar na Ubay ibn Ka'ab la alaikum bis sabili was sunnah. Har yanzu dai cikin bayanin me yake nufi da as sabili was sunnah a nan muke. Za mu tashi inda ke cewa wali hadha naqulu laka. لا بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى
وفقه الله لا زال حيا. الشارح لا زال حيا. يلا عند الرسا. لا.
قال الشارح
صفحة 48 شافينا 40 لتقص. إذا متنا دلي لا كرنت وانا أبو ناسا أكن شيء قال إن شارحه ني هو مؤلف سياسي وفقه الله حفظه الله كما كمان شنو ضد دي ان سان رحمه الله لما باباتي سي اما اكن زكي سي وان سي رحمه الله كمان يا متو نعم ضد ابدات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح حفظه الله بهذا نقول لك إن من الأمور المهمة التي تقرر في مثل هذا
أن يحرص المؤمن على النجاة
فإنه ما استقام ولا جاهد نفسه ولا ترك ما ترك من الشبهات والشهوات والرغبات واللذات في هذه الدنيا إلا وهو يريد وجه الله جل وعلا إلا وهو يريد النجاة إلا وهو يريد السلام. فإذا كان يريد ذلك فليأخذ بالطريق المضمون وهو التزام السبيل والسنة، لأن غير هذا الطريق من طرق الأهواء
نعم احسنت. ملم اتكين بيان اللي دي كي من انا من اتي نفي دا السبيل والسنة تو هنير مسلنشي هنير الله لكم سنة منزل الله صلى الله عليه وسلم. إتي ولي هذا نقول لك دانك كيمي كراتو وصية دا مقيا مكا إتتي. إن من الأمور المهمة للي دقتكين الأمور ماسو مهمة التي تقرر في مثل هذا وعند أكم بديسو أتبت الدسو أربو تاسو تزمسوني أبين دقائي مغانا أكانسا هو أبين دقائي أتفي أكانسا أعلم أن مهلي نزائي مكبراني مي أكيسو كيي وجن أبين ديشا في مكو مركز إيرانكا. Yace an ya harisal mu'minu, shine mu'mini yayi kwadayin alal najati akan tsira. Duk mu'mini yanzu ma babban abin da ya dame shi a duniyan nan shine ya tsira. Ina jin wannan tambayar, ai babu mutumin da ba ita ce ta dame shi ba a ce ka tsira ba aji ne can gefen lokaci sukan complain ba aji. Na ba sa ji yawon na jin ko speaker za a kara a wasu daga can Na'am. Kai aikin ka ne yake. Yawa, mu ci gaba. Ku kawo hankalin ku na ku jalis. Insha Allah za ku ji insha Allah. Yace abinda yake da muhimmanci a irin wannan bigila, in ana so a gaya maka magana mai muhimmanci, a karrara maka ita abinda zaka tafi akan ta, shine an yahrisa al-mu'minu 'ala an-najati. Idan mu'mini idan mai kudayi akan tsira, idan mutum a rayuwarsa haka kawai yake rayuwar, bai damu da ya tsira ko kada ya tsira ba, shi dai ya fita a wannan zamanin da yake ciki, to zaka yi masa hukunci ko shi kansa zai yi kansa hukuncin cewa ba shi da hankali. In dai mutum mai hankali ne, to babban abin da ya dame shi shine ya tsira. To wani tsiran ake nance? Tsiran duniya ko na lahira? Tsiran lahira. Duniya hanya ce, yawwa, za mu batta ko mun so ko mun ki, ko mun shirya ko ba mu shirya. Lahira kuma ita ce gida ma tabbata. To wannan tsiran da za a samu a lahira, bai kamata a samu mutum wannan abun ba cikin concern dinsa ba, kawai ya bar shi haka in ya wai duk mai da ta zo ai ba komai. Ka ja wannan ganin cewa to wai menene duniyar, ai daga duniya sai Kaduna. Ko yake yanzu an daina faɗin wannan abu ko? To ba daidai bane, magana ce marar kyau. Daga duniya sai lahira, kuma a lahira ba dawowa, a can za a tabbatar da makoma ko dama ko hagu. Duk inda mutum ya zauna kuma shi kenan, ba canzawa. Rayuwa kuma mai tsawo, rayuwar tsayuwar tashin kiyamar ma tsawonta sai kusa wannan rayuwar da kai a nan duniya, ya ma fita wannan rayuwar da kai a duniya. A lissafi irin namu wannan shekaru 1,000 kwana ɗaya ne a gun Allah. Shekarun da za a yi ana tsayuwa kafin hisabi, a lissafin Allah za ba a lissafin mu ba, kun komai ya isa bala'i. To ya kamata a ce wannan abun shi ne ya dame ka, ya zan yi in tsira a waccan rana? In ku haka ne, to bai kamata a ce ka samu wani ka rufe idanka daga Qur'ani, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ka kama wani ba Allah ba, ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kana sa ran cewa cetonka da tsiranka a gun sai yake ba gun Allah. In aka yi haka ba a yi tunani ba, ya kamata ka canza tunani. Magana ta tsira ce, tsiran kuma na lahira ba na duniya ba. A duniya duk me yake damunka? A duniya babban abin da zai dame ka shine abokanka su tsangwame ka, ko ce yau ka saba musu a irin tunaninsu, kai ka zama wani iri, kana yin wani abu da su ba sa so. Cikinin abin da za a faɗa a zamanin yanzu ma ba mai ko zagin ka wani ba zai ba, ko dukan ka ba wanda zai yi, alal aƙalla dai in misali aboki ne ko makamancin wannan, iya abin da zai shine wannan tsangwamar da surutu da zai iya. To dan me iya wannan shine zai hana ka bi hanyar Allah? Ya kamata mutum ya tunani hanyar Allah, hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ita ce hanyar tsira. Ba wata, duk inda kike tunani babu maganar Allah, maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a nan ne inda tsira yake. To ya kamata duk abin da za a gaya maka, in dai ana son ka, ana son ka shiga aljanna, to wannan zancen za a gaya maka, ko da a yanzu za ka ji da dan daci daci, wannan ita ce abin da za ka yi godiya akan an gaya maka shi. Sai ce fa innahu mastaqala wala jahada nafsahu wala taraka ma taraka. Shi mutum mastaqama bai miƙe akan hanya ba, bai yi fada da zuciyarsa ba, shine jahada nafsahu, bai kuma bar abin da ya bari na shubuhohi da sha'awoyi da kwaɗaice kwaɗaice da daɗin duniya a wannan rayuwar ta duniya ba, bai yi duk waɗannan abubuwa ba. Illa wa huwa yuridu wajha Allah, sai face ya yi ne don yana son fuskar Allah, yana son yardar Allah, yana son lada a gun Allah, Allah ya karɓe shi, Allah ya yarda da shi. Ko ba da haka muke yi ba? Illa wa huwa yuridu an-najah, sai face yana yin waɗannan abubuwa ne don ya samu tsira a gun Allah. Yana son in an zo tashin alkiyama, ina ƴan wuta su yi wuta, ina ƴan aljanna su yi aljanna, ya zama yana cikin ƴan aljanna. Dukkanmu muna son wannan. Ya Allah, muna roƙonka duk wanda ke zaune a wannan wuri, ya Allah ka haɗa mu dukkan mu aljanna. Sannan sai illa wa huwa yuridu salama, sai face ka same shi duk aikin da yake yi yana yi ne don ya kuɓuta, ya kuɓuta daga aibi, ya kuɓuta daga asoke shi ran tashin alkiyama, ya kubuta daga a ce ba a gafarta masa zunubai ba, ya kubuta daga a azabtar da shi, wani shi ne babban kubuta. Fa idza kana yuridu zalika, to ko in mutum yana son wannan, dame dame da yardar Allah, da tsira daga azaba, da kubuta daga duk wani abun kunya da damuwa, in yana son wannan, falyakhudh bi tariqil madmun, to ya bi hanyar da aka bata garanti. Shine madmun, abdaman shine bature ke ce magaranti, inda aka baka ashwara cewa wannan ita ce wanda in an bi ta za a tsira, ma'ana hanyar da take da tabbas da aka amince maka cewa in ka bi ta akwai tsira a nan yake. Kuma abin takeicin da zai sa mutum har ya tsaya mamakin hankalin wasu mutanen, faɗin cewa wannan hanyar ita ce hanyar tsira, wai waye ya faɗa ne? Wanda shi ke ba da aljanna shi ne ya faɗi cewa ga hanyarsa. Manzonsa sallallahu alaihi wasallam da ya aiko shi ne kuma manzo na ƙarshe, shi ma shi ne ya faɗi wannan maganar. Kuma kai in an ce kana sansa za ka ce i ina sansa, har faɗa za ka yi idan aka ce kai maƙiyin manzon Allah ne, ko ba ka bane? To amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ga hanyar da za ka bi in kana son ran kiyama ka shiga aljanna. Ai kaga baka kyautawa kanka ba, bayan ga abin da Allah ya faɗa, ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa, sai kuma ka zo ka kirkiro wata hanyar daban, ko kuma wani ya kirkiro ka bi shi ka rabu da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko ba tunani? Ai in aka haka ba tunani ai ko? To shine dai abin da ya kamata mutum ya sani. Sai ce wa huwa hanyar da take tabbatacciya mai tsira, huwa iltizamu sabili was sunnati, mutum ya lazimci ya makalkalewa ya bi hanyar musulunci da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Li anna ghayra hadha at-tariq, domin ko wata hanyar da ba wannan ba, min turuqil ahwa'i, to lalle tana cikin hanyoyi na son zuciya. Domin ga hanyar Allah, ga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dole ya zama duk wanda ba ita ba ta son zuciya ce, haka ne ko ba haka bane? Was-sabilu was-sunnatu hiya al-jama'atu, in an ce meye as-sabilu was-sunnah, shine jama'a. Me ma'anar jama'atu? Jama'a malamai sun faɗi ƙauli ya kai biyar akan me ake nufi da jama'a. Kuma wasu malaman da suka bi wannan maganar, kamar Malam Ibn Taymiyyah, da ya tattaro wannan maganganun daga magabata, wannan a cikin tabi'ai, ya ce abinda ake nufi da jama'a shine sahabbai. Wani ya ce abinda ake nufi da jama'a shine wato waɗanda suke ƙarƙashin shugaba ɗaya, shine alladhina tajtama'u ala imamin wahid. Wasu su ce jama'a sune waɗanda suka riƙe Qur'ani, wasu ce wanda suka riƙe sunna. Malamai suka hada gaba ɗaya sai a ce jama'a shine duk waɗannan ma'anonin guda biyar, kowanne duk sune jama'a. A dunkule ma'anar jama'a shine duk wanda yake kan gaskiyar da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akanta, shine ake nufi da jama'a. Ba wata kungiya ake nufi ba, ba kuma mutanen wani gari su kadai ake nufi ba, mun fahimci abu? Yawwa, musamman kuma waɗanda aka same su suka rayu irin yadda Allah madaukake ya ce a rayu, kamar musamman kace zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai ce as-sabilu was-sunnatu, menene as-sabilu was-sunna din nan? Sai ce huwa ma kanat alaihi al-jama'atu, shine abin da jama'ar musulmi, al'ummar musulmi, sahabbai da tabi'ai suke kai, wannan shine abin da ake nufi da al-jama'a. Sai ce li hadha qala alaihi as-salatu was-salam, dan haka ne ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. ولن الأمة بانيات يهودا وذا سكسو كشي سبعين دا كريستوشي ذا سكسو كشي سبعين دا بيو. سيشي ولن الأمة يلا نفهم أمة الإجابة تاسا ذا سكركسا كشي سبعين دا أكو. سيشي كلها في النار, dukkaninsu sun cancanci shiga wuta, illa wahida, sai guda ɗaya gaba ɗaya sun cancanci, ma'ana suna kan abinda in sun mutu a kansa ba su tuba ba za su shiga wuta, shi ne abinda ake nufi. Yawwa, mun sha magana akan wannan, kuma kuma ta mun yi doguwar magana a alamus sunna dangane da wannan hadisi. Yawwa, sai ce qalu har sahabbai suka tambaye shi man hiya wace ce wannan wahida din guda daya wanda ba za ta shiga wuta ba ba za ta tan aikin ba ta wato siffantu da cancantar shiga wuta ba a rasulullahi suka tambaye shi qala sai yace hiya aljamaa suni aljamaatu wa qad su'ila alimam ahmad to mun ga dantan an yi tambayar abu sai a tambayi malamai ko yace an tambayi alimam ahmad bin hanbal wa jama'atu ahli alilm da kuma tari da yawa na malamai na abuta ilimi su'ilu aka tambaye su man hiya aljamaatu suwane ne wannan jama'a din qala sai yace in lam yakunu ahla alhadithi fala adri man hu inda basu zama ma abuta hadithi ba to ni ban san suwaye ba kuma ba abuta hadithi ana nufin wadanda suke bibiyar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun damuwar su tana kan su san hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su aiki da su yauwa shine abin da ake nufi da ahlul hadith mal ibn taymiya yana da wata sifa da yabe wa ahlul hadith yace ahlul hadith sune wadanda laysa lahum matbu'un yata'assabuna lahu illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sune wadanda ba su da wani mai bi kai abin nan wanda suke bi ba su da wani abin bi wanda suke makalkale wa ra'ayin sa in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to wadannan masu wannan sifar sune jama'a sune kuma ahlul hadisi ai kun gane dan can ta'assub ma'anar sa shine makalkale wa abu karifa ido kana san sa ko yayi daidai ko bai daidai ba shine ma'anar ta'assubi ta'assubi ko ana samun sa abin ra'ayoyi misali mutum ya bi ra'ayin mutanen garin su sai shi duk abin da mutanen garin su suke kai shine daidai ya saba duk wani gari da ba nasu ba ba daidai suke ba wannan ta'assubi ne na jahiliya ko bi kabilar su yace duk wanda ba dan kabilar su ba bai yadda da shi ba wannan ta'assubanci ne mummuna ko bi ƴan kungiyar su suna da wata kungiya ce duk wanda baya wannan kungiyar to ba mutumin kirki bane to duk wannan kungiyar in ba Allah ne da manzo Allah ne ambace ta ba cewa abita to in kai wannan kai ta'assubanci abinda zaka bi shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kowane ne mai bin mun fahimci abu zancen ka shine ina maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take ina zan fahimce ta suwaye masu binta to su ne mutananka ka fahimci wannan insha Allah yawa sannan su ibn jami har yanzu kara yace su ne a'lamun nas bi aqwalir rasul wa ahwalihi sune mutanen da suka fi kowa sanin hadisan manzo Allah maganganun sa da halayen sa idan ka duba suwa ne suka fi sanin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ahlus sunna ba masu bin sunna su suka san sunna yawa wani zai maka da'awar su amma sunnar da muke bi to amma kuma ko ya samu wata tafiya ta sa wani sunna da ba Allah ne ya sanya shi ba kuma yayi ta'assubi akai wannan kuma kuskure yawa ba ayin ta'assubi kamar da na ambata mana ƙarin sifar sa ita ce duk abinda zaka ji haushi in an ce ka bar shi kun gane duk abinda za ka ranka zai bace in an ce ka bar shi to in aka bincika wannan abun ba qur'ani bane ba sunna bace ba hanyar sahabbai ba to an bi ta'assubanci an bi abinda ba daidai ba ko menene aka ce kai ka bar shi man wannan hanyar tunda ba Allah ne to shi yasa idan ma malamai suke cewa ko intisabi mutum zai nasabta kansa to ya nasabta kansa ila al-asma'i shar'iyya zuwa ga sunayen da sunaye ne da shari'a ta amfani da su ko Allah ya amfani da shi a Qur'ani ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ko sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka amfani da su waɗannan sunaye as-sunna ash-shari'a ngo waɗannan sunaye ne masu kyau musulmi mu'minai duk waɗannan alfaz ne su ake ce ma al-asma'u wal ahkam kuna jin ai wani babi a babin aqida ana ce masa babul asma'i wal ahkam to irin waɗannan sunaye banda sunayen bid'a banda sunayen kafirci suna na sunna to waɗannan sunaye al-asma'u shar'iyya ko nasabta kanka zaka yi ka nasabta kanka zuwa gare su hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunnar manzo Allah ba shine yace alaikum bi sunnati ba ku bi sunnata shikenan zaka cewa kace kai ahlus sunna ne sunna ne shar'i mun fahimci abin yawa saboda mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da shi ya ce abi shi yawa haka nan malamai daga baya sahabbai tabi'ai sun yi amfani da wasu lafuzza din kamar kubi malamai akan ji musamman tabi'ai sukan ce kubi hanyar waɗanda suka gabata kamar Ibn Mas'ud afab dinsa da yake cewa ku bi hanyar waɗanda suka gabata domin ai riga an wadatar da ku kan ku fito da wani abu ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitu ku bi kan ku kirkiro domin an isar muku me mana isar muku abinda kuke so ku yi na bayan ku sun riga sun yi da aka ku bi magabatan ku salafukum as-salih yawa Allah samu dace to malam Imam Ahmad bin Hanbal yace in dai ba ahlul hadisi ake nufi ba to ahlul hadisi suna ne in kana karanta littafai yana da kyau ka fahimci me ake nufi da shi kada wani yace in an ce ahlul hadisi ana nufin to ba fuqaha'u ba ko ba mufassiruna ba ba nahawiyuna ba to ba wannan ake nufi ba ahlul hadisi ana nufin waɗanda masdarin inda suke ɗauko addinin su shine daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sawa'un malamin fiqh ne mutum ahlul hadith ne malamin tafsiri ne ahlul hadith ne kun gane nan san yau ba ana nufin nan specialization inda ka fagen da ka kware ba wajen karatu da kai a nan duniya ba shi ake nufi ana nufin waɗanda asalin inda suke hango ina tsira yake shine suna hango shi da Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu waɗannan sunayen ne ana bin su dole saboda zamanin da aka samu ƴan bid'a da suka kirkiro hanyoyi suka sanya musu sunaye ko sunayen wani kamar irin su Jahmiya irin su Mu'tazila waɗanda suke bin wani ko manhaji ko sunan wani mutum yanzu kamar Jahmiya sunan wani mutum ne Jahm ibn Safwan mun sha zancen sa ne Mu'tazilawa kuma sifa ce ta wani aiki yayin da suka ware daga sauran jama'a suka kafa jama'ar su Khawarijawa ma kun ga sifa ce ta wani aiki mutanen da suka yi tawaye ga shugabanni suka kafurta jama'a suka koma bayan gari suka ce duk wanda bai bi su ba ba musulmi bane wannan su ake ce mu Khawarijawa kun ga wannan sifa ce ta aiki to duk irin wannan hanyoyin da wannan kungiyoyin da duk wata hanya da wani zai sanya mata suna yace sai ita zaka tsira in ka bi wata yace maka batacce to wannan hanyar in ba Allah ne zai ce ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ba sai a ce mata hanya ce ta bid'a kuma kar ka bi ta kar ka dangana kanka zuwa ga sunanta ai mun gane insha Allah har yanzu daga cikin sifar da naga Ibn Taymiyyah ya ambaci sifofin su ahli hadisi yace su ne mafi girmamawa ga nassi sun fi kowa girmama nassi an ce nassi ana nufin sun fi kowa girmama alqur'ani sun fi kowa girmama hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka samu mutum ahli sunna musulmi a ce masa ga Allah ya ce a Qur'ani abu kaza yace ban yadda ba baka samun mutum ya zama mutumin kirki a ce masa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza yace a ni ba wannan nake so ni ma ina da independent thinking nawa zan yi tunani nawa in aje hadisi to wannan hanyar bid'a ce ba hanyar sunna ba ahlus sunna sun fi kowa kuma ahlul hadisi sun fi kowa girmama nassin nan saboda me hikimar girmama nassi girmama nassi dalilin ta shine an hada mu da nassin cewa gaskiya ne ba ƙarya ba ko maganar Allah da ya faɗa a Qur'ani akwai kalma ɗaya da take ƙarya akwai kalma ɗaya da take kuskure tunda ko ba ƙarya ba kuskure a ciki to duk abin da ke ciki ka bi shi shine gaskiya in kana son shari'a kar a kawo maka Qur'ani ka ce ba na so haka nan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa sanin Qur'ani shi yafi kowa sanin Allah shi yafi kowa fahimtar me Allah ya ce a Qur'ani ko in ya faɗi wata magana ko kai a hangenka kana ga kamar ta saba wa wani abu na Qur'ani to tunda shi ya faɗa shi aka saukar Qur'ani kuma shi ya faɗi wannan to ya kamata ka girmama Qur'ani ka girmama maganarsa ka hada su tare kun gane wannan daga cikin sababin da yasa wasu suka bata suka yi bid'a shine su sai su ce mu mun fahimci wannan abun Allah ya faɗa a Qur'ani in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani abu wanda mu muke ganin ya saba wa ayar Qur'ani to sai mu watsi da hadisan sai mu bi Qur'ani wannan kuma ba kowa ke iya kaiwa ga ma matsayin da zai iya fahimtar cewa Qur'ani ko wani hadisi ya saba wa Qur'ani ba in ba malamin sunna da ya zurfi a sunna don haka in kana dan mafari a neman ilimi ba kai ne wanda zaka gano cewa hadisi kaza ya saba wa Qur'ani don haka mu mu watsi da hadisan nan sai mu ce kuma dan kalakato dan tazine dan Qur'ani ne kuma su kuma ta inda aka jarrabe su kenan girmama alqur'anin da suka dauka yayi yawa sai suka dauki cewa ba sa bukatar bayanin manzon Allah ga ma'anonin Qur'ani kun gane abu tare da cewa fa ba laraba bane tare da cewa babban su sallarci ba duk mazhaban nan da kuke ji ana faɗa qur'aniyun wasu suna cewa su ba ruwan su da hadisai wai su wannan kun san me asalin cewa qala qatu ai izjili ake wa hadisai za a ce qala fulan qala malikun qala wani ne haddathana wani qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai su ce ku ba ma san zancen qala qatu wani qatu ne ya faɗa ku zo ku ce qala allah shine asalin zancen qala qatu da ake faɗa ai izjili ne ga hadisai to wannan abin da yake kai su gare shi wannan tafiyar a tarihin musulmi waɗanda suka kirkiro ta a Indo-Pak ne kun san Indo-Pak India da Pakistan kafin su rabe biyu yawa lokacin da ma'ana inda dai yanzu ake cewa nan India nan Pakistan ko to nan area a cikin su aka fara samu wannan su ko kun ga ajamawa ne mu ma nan cikin mu an samu cikin Hausawa ma'addata alqur'ani basu yi karatun tafsiri ba basu san komai ba basu da karatu amma za su ce maka wannan ayar ta saba wannan hadisi don haka sun yi watsi da wannan hadisi to ahlul hadisi ba haka suke ba ahlul hadisi suna girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa sun yadda yafi su sanin alqur'ani don haka wannan hadisan da aka tara su ma ba ƙarya bane amma waɗanda malamai suka yi aiki a kansu suka tantance in dai an ce hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to karka kareta shi wajen aiki da shi da nassin alqur'ani matsayinsu ɗaya wajen kai aiki da su in Allah madauke ce kai kaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai kaza matsayi ɗaya ne domin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bin Allah ne ba dan manzon Allah shine Allah ba a'a domin manzon Allah shine wanda Allah ya aiko yace mu bi shi ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai kun fahimci abu yau sifa ta hudu ta ahlul hadisi har yanzu su ne waɗanda duk wani abu da ya zo musu sabo da ba su san shi ba suna mai da shi su bincika hukuncinsa a Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yarduna kulla lafzatin mujmalatin ila ma warada wa ila ma jaa fil kitabi was sunna duk abinda aka same shi lafazi sabo suna mai da shi su fahimce shi ta hanyar alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi daidai sai su karba ya saba sai su aje shi asalin dai shine me qur'anin nan da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan Allah a yadda nan wannan bayani in ka kalli kungiyoyin duniya yanzu daga cikin kungiyoyin musulmi dukkaninsu suna da wannan sifar ai wasu ne suke da wannan sifar wasu ba ruwansu da wannan ko ba haka ba to duk wanda bai siffantu da wannan fahimtar cewa haka girman Qur'ani yake a gunsa ba haka girman hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke a gunsa ba to bai fahimci Qur'anin ba da sunna ba kuma baya cikin ahlul hadisi in dai akwai wata magana ko ta wani mutumi saboda girmama shi da yake yi in ya fade maganar nan ko da ta saba wa Qur'ani sai a ce ai haka take to kun ga an fita hanya kun fahimci wannan ana samun wani malaminsa shehunsa zai faɗi wata magana kai sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda bacin wannan magana shi kuma sai ce a kai ne baka fahimta ba ai su waɗannan mutanen ko sun faɗi abin da ya saba wa Qur'ani to kai ne baka gane baka tsaya ka bi su a hankali za ka gane to kafin hankalin kuma ya zo shi kenan sai a mutu sai kuma bala'i kaga sai halaka duk wanda ya bar hanyar Allah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aikinsa da maganganunsa ba sai ya auna su tare da fahimtar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to akwai maganar rigima da kuma fata a hanyarsa muna roƙon Allah ya tsare mu to a dunkule ne mu ci gaba sai ce yani anna ahli alhadisi yana nufin ma'abuta hadisi fi zamanihi a zamaninsa hum ahqqun nas bi hadha alwasf sune mutanen da suka fi cancantar wannan sifa li'annahum lazimu ma kana alayhi as-sahabatu domin kuwa sun lazimci sun rike a sun tsaya akan abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke kai qabla al-ikhtilafi kafin sabani amma wannan zance makon ne gabata kuma ina jin ku rike shi sosai cewa ai akwai lokacin da aka samu al'umma addinin su duk iri ɗaya ne ba rarrabuwa ko to in kana son tsira koma wancan zamani ka binciko zamanin nan da babu rarrabuwa addinin ɗaya ne shine zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan fahimtar ita ce zaka dauko ita ce hanyar tsira amma duk hanyar da za ta dauko wani abu ce ai ba komai wannan ayar za iya aje ta yanzu wannan hadisin za a daina aiki da shi yanzu abi ra'ayin wani to an shiga bala'i akwai rashin girmama Qur'ani akwai rashin girmama hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan Allah tsare mu sannan sai ce walazimu al-asar kuma suka lazimci abinda aka ruwaito shine al-asar sawa'un hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma hadisan sahabbai ko riwayoyin sahabbai walam ya'tu bi uqulin basu zo da wani abu na hankalin su ba ma'ana ka mutum ya dauko wani abu da ma'aunin hankalinsa ya saba wa Qur'ani ya saba wa hadisi yace dole shi zai bi ai nan mun sha zancen waɗanda za a kawo musu aya ko hadisi sai su ba su yadda ba ko har kissar Amr ibn Ubay Saudi wa mun sha ba da ita anan ko an ga masa hadisi manzo Allah sai yace da wada ko wani ne yazo zance ban yadda ba ko manzon Allah ne ga mun yace ba zai yadda ba ko yace kai ko Allah ne ga mun shi da shi zai ce Allah ai ba haka kai alƙawari tsakaninmu da kai ba saboda me ya tafi zuwa ga wannan saboda ya zo da wani abu daga hankalinsa yana ganin abin da ya gina da hankalin nan ya fi Qur'ani zama gaskiya ya fi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zama gaskiya to wannan koda yana la ilaha illallah ba za ka ce masa akan hanyar da yake ba mun ji abu wannan ta bangaren sifa muna siffanta ayyukan ne da jama'a suke yi kuma dama shine aikin malamai shine aikin masu wa'azi ba hukunci ne akan masu aikin ba wasu mutane ana wannan maganar sai ransu ya ɓaci sai to ai kaji ana ta kafirta musulmi abinda ake yi wanda shine aikin malamai shine bayanin hukuncin aikin da jama'a suke aikatawa mutum zai iya aikata aiki ko da aikin kafirci ne amma shi ba kafiri bane kun fahimci wannan abu yau don haka dan an yi hukunci akan aiki tsoratar da mutane ake yi da wa'azi mutane su daina wannan aiki kada ka ga an ce masu bin hanya iri kaza sun bace saboda kaza sai ka ce musu kafirai ba haka ake nufi Allah sa kun gane zancen domin yanzu da mutum zai zo ya aikata kafirci a gabanka zahirin abin da ya aikata sunansa kafirci Allah ya faɗa mana a Qur'ani wannan aikin kafirci ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a hadisansa wannan aikin kafirci ne to sai ka ce wane wannan abin da ka aikata fa yanzu kafirci ne shi aikin amma kai kuma ya kanka ka aikata kaza to anan shine za a yi tantance in yace ni a fahimtata kaza ne ko wani malami ya taba ban fatawa kaza ne ko kuma ni fassarar da na bashi ita ce kaza to sai ka ce a wannan fassarar ta ka kuskure ce kada a saki ba za ka ce masa kai wani ka fita daga musulunci ba haka bane saboda la'alla da jahilci yayi la'alla yana da wani tawili kun fahimci abin amma wannan ba zai hana ka wa'azi da ilmantarwa da fadin cewa wannan abun in kafirci ne kace masa kafirci Allah sa kun fahimci abin wannan irin maganganun ake gaya wa mutane amma sai kaga mutane suna soki burutsu suna sukan masu bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa masu kafirta musulmi babu mai kafirta musulmi Allah ne mai hukunci akan musulmi in yayi laifi kaza ake masa kaza labadin kafirci ai ko shi Allah madauki ya faɗa a Qur'ani laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn maryam laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha ba hukunci bane wannan Allah ne ya hukunci waɗanda suka ce Allah shine annabi Isa dan Maryamu sun kafirta haka Allah ya ce
dama kuma me ma'anar kafirci ne? Kafirci shine ka ki abu, ka watsi da shi, ka ki karbarsa, kuma abinda ake so ka suturce asalin kafara dama satara, shine zama al-lafzul larabshi. Ba shi yasa ake cewa abin nan manomi masu noma ko akan ce musu kuffar, yu'jibu al-kuffara, yu'jibu al-kuffara, kuffar su ake nufi nan, ana nufin manoma. To ba manoma kafirai bane ba, haka ake nufi. Ana nufin domin mai noma yana bude kasa, yana sa iri, yana rufe shi. To shine ma'anar wannan. In aka yi haka, duk abinda ka bude kasa ka sa shi ka rufe, to an yi kafara. Shine asalin kalmar. Mai yin kafirci ya rufe imani, ya kibinsa, ya boye kafirci a zuciyarsa. Agun a zuciyarsa bai yarda da Allah har zuci. Yayi inkarin abin da Allah madauki yake so. Mun fahimci wannan kuma wata sifa ce ta wanda ya aikata wani aiki. Kai a matsayinka na mai wa'azi, aikinka shine ka bayyana Allah baya son kaza saboda ya faɗa Qur'ani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah baya son kaza saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi. Hukuncinsa zai iya zama kafirci, zai iya zama bid'a, zai iya zama haram. Mai wa'azi iya aikinsa kenan. Amma baya cewa alhaji wane na unguwa kaza ko malam wane na unguwa kaza kafiri ne. Wannan ba hanyar sunna bace. Kun fahimci wannan abu? Yawa, ya kamata ka nisance shi. Duk abin da mutum yake aikatawa kai kokari ya zama tsakaninku da shi wa'azi ne da ilmantarwa. Karka yi amfani da hanya ta takfiriyun ta masu kafirta mutane. Allah ya tsare mu. To mu je, sai ce walam ya'tu bi uqulin, ba su zo da wasu abubuwa daga hankulansu ba. Wala ijtihadatin fi ddini, ko ijtihadi a addini. Ijtihadi a inda ba a ijtihadi. Ijtihadi akwai inda ake ijtihadi a matsalar halal da haram, matsalolin fiqhu. Akwai abubuwa da zamani an same su amma babu su a Qur'ani, babu su a maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan dole ne malamai su ijtihadi su gano hukuncin su a zamanin yanzu. A musulunci, shi yasa abinda siffar musulunci da yasa yake dynamic a kowane zamani za a iya tafiya da musulunci, shine an bude wannan kofar ta ijtihadi. Har tashin alkiyama kuma ba a rufe ta. Ahlus sunna ba su taba rufe kofar ijtihadi ba, kamar da wasu suke zaton haka, ba haka bane. A kowane zamani akwai ijtihadi. Yanzu da ba ijtihadi, ai rayuwar mu ta wannan zamani da mun sha wahala. Abubuwan da ake yi yanzu, yanzu misali a ha'irin ma irin zamani irin namu yanzu mai rikice-rikicen abubuwa da yawa, zamanin internet din nan, a yanzu za ka ɗau wayarka ka shiga Amazon ka ga wani littafi, ka kun san Amazon website ne na sai da littattafai da makamantansu, sai ka zaɓi littafin da kake so, ka ce kana son littafi kaza, sai ka aika musu lambar credit card ɗinka. Lambar za ka aika za su ɗau iya kuɗin su turo maka abin sauranka, ma'ana za su ɗauki nasu a ciki kuma iya shi ɗin za su ɗauka. Kana nan a gida su sa maka ranar delivery, kuma za a kawo maka haƙofa gida ƙwanƙwasa a kawo maka, ko a Najeriya ne. To wannan irin abin yanzu me hukuncin irin wannan kasuwanci? Ya halatta ko bai halatta ba? Idan ka zo ka ce sai ka bincika Qur'ani, ka nemo sunan ijtihad, ai ka nemo abin nan internet da sayan abu ta hanyar internet, zaka samu? Ba zaka samu ba. Baka ga abun ba, kuma sannan ka sai abun ba gan shi ba a hoto, ka gan shi aka nuna ma. To idan ba malamai a zamanin yanzu sun zauna sun yi ijtihadi ba, da rayuwar mu za ta shiga cikin wahala. To sauƙin musulunci, shi yasa kullun zaka ga abin da ya kamata mutane a mai da hankali a kai wajen su shine barin su cikin musulunci din. A ilmantar da su su san haƙƙin Allah na tauhidin nan, waɗannan sauran abubuwan sauƙin fahimta ne da su. Mun fahimci abu? A ƙa'ida a musulunci, babin mu'amala, babin mu'amala shine mu'amala cinikayya. Yawwa, duk abin da ka bani in baka, shi ake cewa mu'amala. Za ka yi mu'amala da wannan, ka yi mu'amala da wancan. To a babin mu'amala komai halal ne, sai abin da aka samu nassin ya ce haram. Kaga kenan, yanzu sai mu ce me hukuncin ka sai abu ta internet, sai a ce halal ne in sai idan an duba alqur'ani an ga Allah ya ce haram ne kaga ko alqur'ani ba ce haram bane ko a hadisai ma ba ce haram bane dan haka halal ne abinda ake dubawa shine akwai ka'idoji da shari'a ta sa sai a duba a zamanin yanzu duk wani ciniki sunan sa halal duk cinikin duniya halal ne sai idan an samu ya saba ma ka'idojin musulunci na shari'a sawa'un akwai ahadisai ko akwai alqur'ani ko kuma malamai sun istihadin cewa wannan abu gashi ga hukuncin sa kun gane abu misali duk abin da yake akwai caca a cikin sa to haram ne duk abin da yake akwai riba a cikin sa to haram ne duk abin da yake akwai gharar a cikin sa rudi da rashin sanin yadda abu yake duk abin da yake akwai jahala jahilcin hakika to haram ne kun bai jodan nan da haka duk wanda ya kawo maka wani ciniki ko fatawa kake yi meye hukuncin sa yan kaza da kaza sai ka duba in ba waɗannan a ciki yaje abin sa ya halatta wannan sauki ne ko halacci sauki ne daga shi sai ake son ilimi in kai ilimi cikin sauki zaka ga duniya to babu mai wahala a duniya irin mai jahilci yawa Allah mu dace sauki ba to istihadat cikin al'amuran aqida ba shine babu istihadi yanzu wannan misalin da na bayar na mu'amala ne a bangaren abin da ya shafi aqida yaya siffar Allah yaya sunayen Allah ya maganar tashin kiyama yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yazo da shi me ya faɗa mana zai faru kafin tashin alkiyama ko wurin tashin alkiyama waɗannan labarai ne ko a labari babu istihadi a bangaren halal da haram shine ake samun istihadi ai dai kun fahimci me ake nufi istihadi istihadi shine kokarin malami wajen gano abu halal ne ko haram to a labarai babu aqida ko an gina ta akan labari labarin Allah ne labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karka mu ka ce na yi bincike gaskiya maganar nan cewa rana za ta iya fitowa daga yamma ni ban yadda da shi ba gashi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa daga cikin alamar tashin alkiyama rana za ta fito daga yamma kaga ne ba kai ne mai ranar ba ko ba haka bane binciken ka sai mu ce binciken ne baka kare ba ko ka bar wasu su ci gaba da yi za su gano kaman zai kullum za ka ji ana cewa ga wani abu an gano shi ya dace da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum ana samu irin waɗannan abubuwa yanzu a zamanin internet din nan don haka binciken mai bincike in hankalinsa da bincikensa bai zo ba kada ya ƙaryata maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani abu in kana da wannan manhajin cikin sauki za ka zauna a musulunci kuma wallahi baka da rikici don haka maganar aqida kar a kawo istihadi kar ka ce ya kamata Allah ya zama a wuri kaza a hankalina ya kamata a sawa Allah suna kaza a hankalinka wannan aqida ce ba istihadi amma babin halal da haram to shine za a istihadi a nemo hukuncin abu a bayyana mutane da sun amfani da shi sai ce wal ijtihadatin fi ddin fi al aqidati kun gani a cikin aqida yace babu istihadi wala fi usuli shari'ati hakanan babu istihadi a cikin usuli shari'a kamar yanzu wani yazo yace to wallahi sallolin nan biyar sun mana yawa mu dan rage mu su zama uku a ce malamai su zo su hadu su istihadi duk malaman duniya sai ya ayyuhal ladina amanu ku zo duk duniya a rubuta takarda a yada duk musulmin duniya an rage salloli daga biyar sun koma uku za ku faɗi wannan yawa wannan saboda usulul shari'a ne fundamentals din shari'a ne su kuma ba istihadi a cikin su wala fit talaqi wad dalil haka nan kuma babu istihadi a bangaren talaqi ma'ana babu kuma shigo da uqul a cikin talaqi wad dalil talaqi shine masdari source inda zaka karbo iliminka inda zaka karbo addininka daga ina zaka karbo iliminka da addininka qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ijma'in sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wad dalil da kuma dalili ya za a kafa hujja sai sai daga cikin manyan abubuwa da ya kamata daliban ilimi su sani manhaji ahli sunnati wal jamaa fi talaqi wal istidlal muhimmi ne wannan yawa hanyar da wato mabiya sunna suke bi ta bangaren talaqi daga ina ne source of information ina ne inda ake dauko addinin asalin sa sannan kuma yaya ake kafa hujja dole akwai maka yadda ake kafa hujja ba haka kawai take ba bal sai ce su ahlul hadisi kanu mubtadi'ina su masu bi ne ghairu mubtadi'ina ba masu kirkirowa bane su abinda aka aje musu shi suke bi kuma wannan dama shine zaman mutum musulmin kirki abinda aka ce maka ka bi ka miƙa wuya karka ce a ni wannan zamanin ko a ce ai musulunci ne wallahi yana da wahala a wannan century din namu kace muna 21st century ko da wasu yanzu suke ta rubutawa ai zamanin nan abin da yafi kamata ayi amfani da shi shine secularism kawai ya zama cewa a bar mutum da yancin addininsa a private affairs sauran abubuwa kada kowa sa baki sai abin da kawai aka ga dama a aikata waɗannan abubuwan suna da hatsarin faɗarsu in muna cikin larurar zama haka wannan daban amma mutum ya fifita watsar da addini akan riko da addini wannan shine mai hatsari a gun mutum amma in wani hali ya fi ƙarfinka ba kai ka sa kanka ba baka amfani da wata doka saboda ba kai ne mai tsarin ba wannan ba za a kama ka da laifi ka ci gaba da yin gurgudan abin da kake iko a kansa yanzu misali zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin a saukar da shari'ar gaba ɗaya daya suke manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekara 10 ta farko zaman sa a Makka abin da mutum zai shiga aljanna shine fa kawai ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko sallah ba a saukar ba shekara 10 ta farko shekara 10 ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shike nan in ka faɗi wannan kai musulmi ne mutum ya faɗi a gun ya tashi ya mutu aljanna zai ko bai taba sallah ba ko bai taba komai ba saboda a lokaci ba a shar'anta waɗannan abubuwa ikon da ka samu kanka a ciki kar ka ce ba za ka yi musulunci ba wannan shi kai mutane zuwa ga hanyoyin banza na kashe-kashen nan da sabon mabamman nan na kafirta al'umma tunanin cewa in ba a yi wani abu na shari'a ba dai al'umma ta kafirta wannan gajerar fahimta ita ta samu waɗannan suka faɗa wannan hanya duk inda mutum yake zai iya musulunci gwargwadon yadda ya samu damar yin sa kuma shi musulmi ne cikakke mai cikakken imani gwargwadon abin da ya samu mun san wannan abu yau Allah mu dauke su mje sai ce ya hada qala shi yasa yace in lam yakunu ahlal hadisi fala adri man hu in ko basu zama sune ahlul hadisi ba to riban san su waye ba duk da wannan fa muna zancen fassarar as-sabili wa sunna me ake nufi da shi shine al-jama'a me ake nufi da al-jama'a ahlul hadisi me ake nufi da ahlul hadisi masu wannan sufofi duk zancen namu ke to sai ce wal imamu tirmidhi rahimahullah lamma zakara hadha al-hadith yana nufin yace ne qala bayan ya faɗi wannan hadisi yace al-jama'atu hum ahlul ilmi shi a wurin sa da aka tambaye shi da ya kawo wannan hadisi sai ya ce abinda ake nufi da aljama'a sune ahlul ilmi to shi kuma ilmin wannan ilmi gashi ne sai malai shi wal ilmul mahmud huwa al ilmul mahmud ilmi abun yabo wanda za a yabe shi ya cancanci a yabe shi shine sai ya kawo mana baitin malam ibnu qayyim a cikin nuniya tasa ife al ilmu qala allah qala rasuluhu qala as-sahabatu hum ulul irfani ilmi shine qala allah wato alqur'ani qala rasuluhu shine mene hadisi qala as-sahabatu da maganganun sahabbai hum ulul irfani waɗannan sune ma'abuta ilmi to kan kada neman ilmi ana zancen waɗannan abubuwa uku ilmin qur'ani ilmin sunna da kuma ilmin maganganun sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai ce al ilmul mahmud huwa al ilmun nafi'u ana kara fassara maka me ilmi wanda yake abin yabo sai ce shine al-ilmun nafi'u ilmi mai amfani alladhi yukhalifu ar-ra'ya wanda ya saba wa ra'ayi tawa mutum zai kawo ra'ayin sa kuma ga maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wace za a dauka ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu dalilin karkace wasu a hanya su sukan auna ne cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai abinda bai san shi ba don haka wannan maganar tasa dole yanzu mu aje ta akwai wani abun daban shi za mu yi aiki da shi bal wasu har suna faɗar cewa su fa na gaya muku wannan maganar har Razi ya faɗe ta na sha faɗar ta a nan wurin Razi yana cewa kai su fa ka'idojin nan nasu na hankali sun gwada su sun ga cewa ba sa sabawa don haka in suka faɗi wani abu a ka'idojin hankalin nan kuma suka samu wata aya a Qur'ani ko wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba wannan suka ce to lalle wajibi abu wannan maganar tasu ta hankali domin ai dama shi Qur'ani da hadisi wai adilla ne lafziya kun ji hadarin falsafa inda ta jefa su a wannan ramu, kun gane me suke nufi? Wai ai Qur'ani da hadisi dalilai ne na lafazi, shi ko dalilin lafazi dalili ne da yake bukatar sai an fassara shi ma kafin ka fahimce shi. Tunda ko za a fassara shi, to ai hankali ne zai fassara. Tunda ko hankali ne zai fassara, to hankalin ya fi wannan dalilin fahimtar abin da ya kamata. Yake cewa ai ba dan hankali ba, da ba mu gane su wannan Qur'ani da hadisin ba, da ba mu karɓe su ba ma. Hankalinmu ne ya sa muka yarda cewa Allah yana magana, ya saukar da littafi, ya aiko manzo. Da hankalinmu bai yarda da wannan ba, ma gaba ɗaya Qur'anin ba za mu yarda da shi. Don haka hankali shi ne sama da Qur'ani. Malami ne fa ya rubuta wannan abu, a littafi ya rubuta, Allah kyauta. To duk kuma wannan bin hanyoyin nan ne na bid'o'in nan da suka zo bayan lokacin da aka fara harkar falsafa din nan, duk shi ya jefa mutane wallahi wannan bala'i. Da an girmama Allah cewa magana sababu sabani a ciki, kuma ita ce asali. An girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa magana sa ba ƙarya a ciki, magana sa kuma ta fita kowa. Yanzu akwai wanda zai ce yafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankalin fahimtar abubuwa. Duk yadda zamani ya dade, in dai an samu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abu kaza shine kaza, kada ka bari ka shiga gefen waɗanda za su ce kai wannan maganar mu mu bata sai malaman science sun tabbatar mana cewa gaskiya ce. Kar ka shiga wannan, za ka samu hatsari. Ka yadda da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka zauna lafiya da addinin. Allah ce mike mu ya raba mu da karkata. To sai ce huwa al-ilmu an-nafi'u alladhi yukhalifu ar-ra'ya bal huwa al-ilmu alladhi yakunu mustanidan ala dalilin wa athari. Shine ilimin da yake dogare, yake kafe, yake jingine da asalin dalili da kuma asar. Ma'ana an jingina shi ne da Qur'ani da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ilimin da zaka iya neman dalilin sa ka samu a Qur'ani a sunna, shi ake nufi da ilimi. An gane? To dan haka nan yana fassara maganar, muna ƙarin bayani akan maganar Malam Tirmidhi ko shi da ya kawo wannan hadisi na humul jama'a, da sai yace al-jama'atu hum ahlul ilmi, su ne malamai. Kuma jan da mana ga mana ai akwai ma'anoni da yawa. Yawwa, to sai shi ne nan malamin yake so yace ahlul ilmin, kada wani yace ilmin me ake nufi, wani yace maka malamin nahwu ne sai ilmin nahwu ake nufi, malamin tafsiri ne sai ilmin tafsiri, malamin kaza ce kaza, a'a, ilmin Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nahwu da usulul fiqh da mustalahul hadith da sauransu suna amfanan mu ne dan mu gano mu fahimci Qur'ani mu fahimci hadisi mun fahimci abu. Yawa, da haka ilimomi ne masu amfani, da su ake amfani a gano Qur'ani ma'anarsa, hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ma'anonin su. To sai ce wa idza kana kadhalika, in ko abun haka yake, fa innahu yuridu bihim, abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi da su shine man kana ala hadha an-nahj, al-jama'a shine waɗanda suka zama akan wannan hanya din. Wali hadha, dan haka ne ma ajma'a al-ulama'u, malamai suka yi ijma'i suka hadu, ala anna a'immatul islam, akan cewa shugabannin musulmi, shugabannin musulunci, yuqtada bihim, ana koyi da su. Saboda me? Saboda sun fi mu ilimin abin da ya kamata. A'ani yace a'immatu ahlil hadith, yana nufin shugabannin ahlil hadith, kamalikin kamar Imam Malik, Imam Malik yana cikin manyan ahlil hadith. Yawa, shi yasa da zan ce mana kar ka fahimci kuskure in an ce ahlil hadith nan kace ana nufin iya malaman hadisi masu riwaya, masu haddathana kaza, ba su ake nufi kawai ba. Ana duk su waɗannan din ai su ne suka rike mana dalili. Yawa, to waɗanda suke komawa zuwa ga wannan dalilin wajen fahimtar su kuma su gina asalin addinin su akan sa, shi ake nufi da ahlul hadith. Kamar yace kamalikin kamar Imam Malik wa Shafi'i da Ahmad, wa Shafi'i wa shine al-Imam Ash-Shafi'i Muhammad bin Idris Ash-Shafi'i, wa Ahmad da Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal, wal Bukhari wa Sufyan ath-Thawri wa Sufyan ibn Uyayna, wal Awza'i shine Abd al-Rahman bin Amr ونهوهم دمك من تنسو ونعيم دم نعيم نعيم ابن حماد كنا والخزائي دكما الدارمي الدارمي بدابيوني وكوي عبد الله بن عبد الرحمن مالم الإمام مسلم شيء تليبيو دستين يرسو akwai kuma darimi Uthman ibn Sa'id ad-Darimi shi malamin aqida ne 280 shi kuma da su duka kuma suna cikin a'imma wannan bangaren aqida wannan duka kuma sun hadu malaman aqida sune malaman fiqh sune malaman hadisi yawa wa man naha nahwahu da duk wanda ya bi hanyata su ya kama da su ya koyi da su ire iren su shine wa man naha nahwahu mimman katabu ne daga cikin wadanda suka rubuta aqidatul muslimin aqidatul muslimi wa dawwanuha kuma suka sa ta a rubuce shine suka dawwanuha kun ga wadannan manyan malaman koda suna da magana a addini a wani bangare daban to suna da rubuce-rubuce da suka yi akan aqida in ka duba muwatta za ka ga matsalolin aqida ko wannan shi ya sa ma littafan mazhabar malikiya suka siffantu da wata sifa da ba dukkan mazhabobi ma suke da ita ba littafan fiqh ne asali amma za ka gansu an yi musu ko muqaddima ko kuma wani babi a ƙarshe da yake magana akan aqida idan ka duba risala ta Ibn Abi Zayd al-Qirawani abin da ya rubuta a ciki aqidar ahlus sunna ce gangariya ta ci risala wannan ta malikiya ya kamata ka karanta ta ka fahimce ta kuma ka bi ta in ka duba littafai dai ga su nan daban-daban malamai sun rubuta ko da iziya nan da shi malamin mai iziya shadili ne yana dangana kansa zuwa ga aqidar shadiliya ta sufanci a ƙarshe dai ya magana akan aqida babin sifat ya karrara wasu abubuwa na ash'ariyanci amma akwai abubuwan da kuma raddi ne ga mu'tazila akwai abubuwa masu kyau mun gance ne kun ga mazhabar malikiya tana tafi da maganar fiqhun tare da aqida an gane abin shi ne kawai nake so in ba da misali to haka sauran malaman suke su rubuta littafai akan fannoni daban-daban aqida yanzu in ka duba sahih al-bukhari yana da kitabul iman yana da kitabut tauhid a cikin sahih al-bukhari din bayan ya faɗi wasu abubuwa akan wasu matsalolin ga tsarki ga sallah haji da sauransu to kuma akwai kitab da ya ware na tauhidi sunansa ma kitabut tauhid war radd ala al-jahmiyya haka bukhari ya sanya masa sunan nasa littafin in ka bude sahih bukhari haka zaka ga sunansa kenan haka zaka ga su akwai littafai dai da aka rubuta a babin aqida bangare biyu littafai na ardi da littafai na raddi sun kasu kashi biyu littafan ardi sune irin su as-sunna na imam Abdullah bin Imam Ahmad da irin su sunna na al-Khallal da as-sunna na al-Lalaka'i sharh as-sunna kenan da kuma irin su kitabut tauhid na Ibn Khuzaimah kaga Ibn Khuzaimah yana da kitabut tauhid yau to wannan irin littafan littafai ne da ake cewa littafan ardi sun rubuta su domin su bijiro maka da yadda aqida take kuma su kawo maka su da riwayoyi akwai littafan raddi da aka rubuta su don ame da martani kamar ar-radd ala al-jahmiyyah wa az-zanadiqah na Imam Ahmad bin Hanbal akwai ar-radd ala al-jahmiyyah wa az-zanadiqah na shi ad-Darimi da makamantan su duk an rubuta littafai don sa mutane akan hanya ba dan komai ba saboda wasu sun shigo sun gurbata ilimin wajibi a bayyana wa mutane galibi shi raddi asali ne a harkar addinin musulunci ba za ka zauna a ce a bar mutane wasu suna ta faɗin gaskiya wasu kuma suna faɗin barna in aka ce malamai su shiru kar a maida martani akan wannan kamar an bar jahilai kenan su bi kowanne kuma in jahilai suka aka basu haka to za su ɓace don haka wajibin malamai ne amana ce ta ilimi in wani malami yana faɗin wata magana marar kyau kuma tana yaduwa to lallai a samu malamai su ce maganar can da wane ya faɗa ba daidai ba ce ko da baka faɗi sunansa ba ka faɗi abin da ake faɗa a ciki cewa kaza da ake cewa ba daidai ba ne wannan wajibi ne malamai su yi wannan in ba haka ba za a bar mutane su shiga halaka Allah ya sa kun fahimci wannan dan wajibi ne akan malamai su gaya mutane gaskiya abinda Allah zai tserar da su da shi kenan su faɗa wa mutane ga abin da yake shine Allah yake so idan mutane suka rayu da malaman su ba su koya musu gaskiyar nan ba ran tashin alkiyama Allah ya tsaye da su ya tambayi mutane me yasa kuka yi kaza sai su ce ga malaman mu su ne ba su gaya mana ba a ranar rikici za a yi malaman kuma cewa zai yi ba ruwan mu ba laifin mu bane ku ne kuka ki sauraro daka kowa ya tashi ya nemi sanin gaskiya baka zama ka ce ai kowa akan gaskiya yake ai abin ne dai ya rikice wannan ne maganar mun shayin ta ko yawa ka zauna ka nemi inda gaskiya take wanda zaka tsira akan taran tashin alkiyama. Allah madauki muke roko ya tabbatar da mu a hanyar daidai, ya tsare mu daga aukawa cikin abin da ba daidai ba. Mun ga magana kan wannan malamai din ko, to zamu tashi akan wasabilu wasunnatu kama annahu yakunu fil masail al ilmiyyah fa innahu yakunu fil masail al amaliyyah. Annan zamu tashi insha Allah darasi mai zuwa bi iznillah ta'ala. Allah ƙara mana ilimi mai amfani, Allah ya yassari mana al'amura, Allah biya mana buƙatunmu na alheri, Allah ba mu zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali a wannan ƙasa. Wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Na'am. Na'am. Na mene? Eh. Na'am. Magana mene? Indai an kawo shi karanto shi mene? Anan as-sama'i. Na'am, naji. Allah madauki zai biya wa bawa da a ce zunubanka za su kai anan as-sama'i. Ga jimare ko iya matukar abin da kake gani sama. A ce tsawon zunubanka kenan shine tambayar ko? Oh, to bismillah. Eh, na'am. Ruwaya mene? Na'am. Aha, bi qurabil ardi. Yawa, wannan wata riwaya ce. Akwai wata riwayar bi qurabil ardi, da cikin ƙasa. A ce wannan ƙasar duk ta cika da zunubanka. Da zaka zo da wannan, Allah ya ce ni kuma zan zo maka da cikin ƙasa din na gafara. Yawa, wancan kuma law balagha dhunubuka 'alana as-sama'i. Yawa. Da akwai wancan, akwai wannan. Da riwaya ce.